نتمنى وجود الله وصلاج وتنافي الأمور كلها وأجرنا من كذي الدنيا عذاب الآخرة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين توب إلى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله يوم المسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته akwai da muka saba yau 11 ga watan tara hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1443 wanda yazo daidai da 12 ga watan gurin kalanda da izinin Allah madaukakin sarki za mu ci gaba da wannan karatu na alqurani mai sarki wanda muka saba a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan ba bayan da Allah madaukakin sarki ya mana bayani dangane da wato kenan munafircin munafukai da kuma abubuwan da Allah madaukakin sarki ya tanada musu na azaba ranar tashin alkiyama da kuma misalai da ya buga mana ya saba dangane da al'ummomi da suka gabata kamar mutanen annabi Nuhu da Adawa da Samudawa da mutanen annabi Ibrahim da mutanen Madiyana da sauransu wanda Allah ya aika musu manzanni suka ki da kuma abin da ya zama sakamakon kin bin manzannin to bayan ya gama da wannan sai Allah ya dauki sarki ya ci gaba da mana magana kuma sai kidabe ya dawo kan mu'mine Allah ya dauki sarki na cewa bismillahir rahmanir rahim والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض دمومني مزا دمومني ماتا ساشنسو واتوكينا مجب انتال لمري ساشن كينا ذكار المؤمني مزا دمومني ماتا كل واتوكينا اتتال لفين يعني وانا ينا كرفف وانا وانا ينا كرفف وانا wannan yana jingina a jikin wannan wannan yana jingina a jikin wa'annan saboda haka Allah madaukake sai baduhum awliya ubal sashin su suna jibintan lamarin sashi wannan zai lulluba wannan asiri wannan ma zai rufa masa asiri wannan zai tallafa wannan wannan ma zai tallafa wannan wannan yanda yake fahimta haka ma wannan yake fahimta wannan yanda yake bauta a Allah madaukakin sarki haka ma wannan yake bauta wato kinama Allah madaukakin sarki saboda haka duka duke kan wasu kullun tana jikuwa tare daga cikin sifofin su Allah madaukakin sarki yace ya amuru da ma'ruf kullun suna kokarin yin umurni da aikin alkhairi aikin alkhairi wato kinan shine aikin su kullun umurni da shi wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hani akan mummunan aiki duk abin da shari'a ba ta so suna hanawa ko ba sa encouraging ɗinsa kuma suna discouraging kuma suna dakile shi a kowane lokaci kamar yadda kullum suke haɓaka aikin alkhairi suke karfafa gwiwar mutane wato kenan a kansa ko yuqimuna salata Allah madaukakin sarki yace daga cikin ɗabi'unsa har yanzu suna tsaye da sallah kaga bai ce suna sallah ba sai ce suna tsaye da sallah kaga sai da sallah kuma ya kunshi abubuwa da daman gaske da kula da ita da yin ta yadda ya kamata da sanin hukunce hukuncenta da yin ta kuma lokacin da ya kamata a yi ta da kuma yin ta a gurin da ya kamata a yi ta da kuma hai'a wanda take ma'arufa yanda ya kamata a ce dan an ga hangonka daga nesa ma a san sallah kake yi ba wani abu daban ba saboda suna tsaye da sallah akan wannan wayutuna zakata sana kuma suna ba da zakka na dukiyoyin su da Allah madaukakin sarki ya ba su wayidun Allah kuma suna yi wa Allah madaukakin sarki da'a wa rasulahu da kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallam kaga wacce da abubuwa da aka ita duka da Allah madaukakin sarki ne amma sai yake kuma suna yi wa Allah da'a kaga kenan yi wa Allah da'a zai tafi wato kenan in general terminology zai kunshi duk wani aikin alkhairi kawai ko ma wani irin alkhairi ne ya kunshi wannan duk da cewa a farko yake cewa ya amuru wato kenan da kyakkyawan aiki shine aikin alkhairi sannan sai yace suna wa Allah da manzansa da'a sai yace ulaika sayarhamuhullah wayan chananka da sannan Allah madaukakin sarki zai musu rahama rahaman da Allah madaukakin sarki zai musu za ta iya yi wa a ran gidan duniya abinda suka gaza sai taimaka musu sai su sun yi abinda suke fata burin su ya cimma na cikar addini da samu wato kenan daukakar sa Allah madaukakin sarki sai taimaka musu haka su samu abinda suke cikin sa na halin kunci da kakanin kai halin ni'iya su Allah madaukakin sarki sai taimaka musu sai su fice a cikin wannan kaga wannan rahama ce daga gurin Allah madaukakin sarki sannan kuma zai iya yi wa rahamar alahira ake nufi tun daga kabari Allah zai sauka musu wahalan kabari ranar tashin kiyama Allah madaukakin sarki zai daukake musu wannan azabar zai ba su inuwa da za su tsaya saboda takaita musu firgicin wannan yanayi sanar da ƙarshe zai sa su wato kenan a gidan aljanna yana iya yiwuwa kuma duka biyu a duniya din ya sa su cimma burinsu ya sa abinda suke so ya faru kuma ya faru kuma a lahira har yanzu Allah madaukakin sarki ya ba su wannan rahama da kuma jin kai inna Allah lalle Allah madaukakin sarki azizun buwayi ne hakan ba zai gagare shi ba zai fitar da su a kunya a gidan duniya ya tsayar da su ya tabbatar musu da burukansu kuma ya tsayar da su ranar lahira kuma ya ba su wata kenan gidan rahama hakimin kuma gwani ne a wajen tsara wannan din dan haka wannan al'amari ba zai zama wato kenan al'amari ne wanda yake wahal da shi ba
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومصافن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم
الله أكبر وعد الله المؤمنين حقيقة تبس Allah madaukakin sarki ya yi wa mu'minai wal mu'minat mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata ya yi musu alƙawarin jannatin zai sa su a wata aljanna da tajrimin tati al-anhar koramu suke gudana wato kenan a gargashin ta in an ce jannat yawanci lambu ake nufi gona wanda zaka same ta akwai kayan marmari kowanne iri akwai kayan ciye-ciye kowanne iri sannan kuma a cikin wannan gonar ya zama kewayayya ce sannan ya zama kuma akwai ɗakin kwana da ɗakin huta da ɗakin komai da komai kaga mutum ya shiga nan baya da matsala a rayuwa baya kuma ya zama baya da bukatun ya je ko ina to Allah madaukakin sarki ya tanada musu wannan ba su da iyaka dan ya ce jannatin aljanna kala kala saboda hadisi ya nuna cewa adadin mutanen da aka halitta adadin gidajen aljanna haka kuma adadin gidajen wuta daga kowane mutum daya yana da gida aljanna yana da gida wato kenan a aljanna yana da gida a wuta idan mutum ya shiga aljanna sai gaji gidan wani wanda ya shiga wuta a aljanna sai zama ga gidansa ga gidan wani bonus kuma sai yanda abin nan yana iya yiwa mutum ya gaji gidan mutum biyu ko gidan mutum goma ko gidan mutum dari gurgurdan aikin sa na alkhairi shi kuma wanda ya shiga wuta sai ya gaji gidan dan aljanna da yake wuta shi ma ya samu wannan wato kenan bonus kuma wannan lamari kalibi na fiha za su dawo a cikin ta sannan Allah ya ce wa masakin da dayi batan a cikin aljanna din kamar da muka faɗa aljanna kamar lambu ne kamar gona da manan Allah kamar gona ce wanda yake akwai kayan marmari a cikin sa amma aka ce masakina dai ba a cikin gonakin kuma akwai gidaje kyawawa masu kyau wanda Allah madaukaki sarki ya tanada su fi jannati adin a cikin aljanna da ake kiranta jannatu adin sannan sai ya ce wa ridwanu da kuma wato wani nau'i na yaddar Allah madaukaki sarki abinda yasa bai kawo shi ya kawo shi ne kira bai zo da ma'arifa ba saboda wato kenan yaddar Allah madaukaki sarki din ba san wacce ce ba ba san kuma kimanta ba ba san adadin ta ba wanda za ta same su wato kenan a gidan aljanna tunda ya zo da nikira ridwanu minallahi yadda ce daga gurin Allah madaukakin sarki wanda ita wannan yaddar da Allah madaukakin sarki zai musu akbar tafi ma komai girma har ma tafi gidan aljanna din girma kenan tafi gidan aljanna din kenan zalikal fawz zalika huwa alfawz wanda shine asalin cin nasara alazim wanda yake mai girman gaske babban cin nasara shine wannan to mu je mu
يا أيها النبي أجاهد الكفار والنافقين واغلظ عليهم ومأويهم جهنم وبئس المصير
الله بارك فيك تركي يا أيها النبي وياك وانا النبي wannan kidabi ne ake zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma duk wanda yake mabiyin sa wato wajibin sa ya saurara saboda sau da yawa aka yi kidabi da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ake nufi shine al'umman sa jahidul kufara tabbas Allah madaukaki yake ce ka je ka yaki kafirai wannan kidabi ne kamar da muka faɗa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan da cewa ya je yaki kafirai amma fa ai ajahidi ma almu'minina alkufara ka yaki kafirai tare da mu'minai domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi a ce shi kadai ake nufi ya yaki kafiran duk duniya shi kadai ba dole tare da wanda suke wato kenan tare da shi wanda suke tare da su su ne mu'minai to haka shi yasa aka ce aljihadu madin ila yawmil qiyama jihadi yana nan har duniya nade ma da ba mu'minai suna nan a duniya jihadi yana nan don haka kenan ke dabin da aka yi nan wato dole sai an bude nan gurin wallahi yana daukan hankali na sosai ku sa sakatar mana ana garwa ku sasa kata da Allah ku ba na son ake yi aljihadu wa ila yawmil qiyama jihadi abu da wanda yake zai wanzu hatta shin alkiyama saboda haka mu'min madam akwai mu'minai akwai kuma kafirci wato kenan jihadi yana nan don haka kidabin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma kuma wato kenan da dukkan mu'minai ne jahidul kufara wal munafiqin kamar yadda zaka yaki kafirai haka zaka yaki munafikai su ma kamar yadda zaka yaki kafirai haka zaka yaki mu'mini sai dai bambancin anan yadda malaman tafsiri suka faɗa shine kafirai zaka iya yakan su da takobi ko da bindiga amma munafikai kuma zaka yake su wato kenan da basira da kuma hujja saboda su sun shigo cikin musulmi a dauki yaki da wuka ko da bindiga ba zai yiwu ba tattare da su saboda ba a samu abin da ake kira al-infisal ba da sun yi an yi taware su suna nan mu'mini suna nan za a yi amma kuma suna tsakin musulmi sai da yawa munafiki zai yi wani munafircin da zai daga hankalin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin sa ya tashi wasu daga cikin sahabbai su ya rasulullahi da ani adarbu unka hadal munafik ka bani izini in sare wuyan wannan munafiki sai annabi sai ce a alli Allah yuqal inna muhammadan yaqtulu ashaba ko kyale su saboda bana san a zo ana cewa muhammadu yana kashewa sahabban sa wani riwaya yake cewa kar a ce sai da naci nasara muna tare da su yanzu nayi karfi kuma nazo ina kashe su saboda ko kyale su Allah madaukakin sarki zai kawo abinda zai maganin su don haka munafukai da hujja ake kama su da kuma dalilai a kunyata su a cikin mutane shi yasa wannan sura daga cikin ayyukan ta shine kunyata munafukai yanzu aka ce wa minhum man qala kaza wa minhum man fa'ala kaza sai a fito kwallo wala a cikin su akwai wanda yake kaza to da zaran ya ji haka jikinsa zai yi sanyi a cikin su kuma duk akwai wanda yake kaza saboda ana pinpointing din su one after another ana nunnuna su to wannan sai kan daga musu hankali sai ya zamana kullun suna tsammanin a saukar da wani aya da zata wata aya da zata ta kunyata su har ma wani daga cikin su yake cewa wallahi akan a saukar da aya ta kunyata ne gara a cikin jama'a mun bulala dari sai ai kaga kenan suna jin ciwon wannan abu dan haka su ya su ne wani wanda ba su ba ba zai sha'awa ya shiga cikin su ba kaga nan an tare sannan kuma su din kullun ana sadaitinin din su ana sa musu tsoro a cikin zuciyarsu saboda haka ana takaita activities din su wato kenan akan musulmi don haka jihadin su da ilimi ne amma jihadin kafirai zai iya zuwa har da takobi ko da bindiga wa billahi alaihim Allah madaukakin sarki yace kuma ka kausa sa musu wato kenan kada ka tausaya musu wato kenan a cikin lamarinka a ka musu wato kenan maganganu masu kaushi za ka shesa a nan Allah bai sassauta ba a cikinsu ba akwai wanda ya kaza kaza ba in zaka ji a ce wane ya ce ai wane ne a cikinsu ba akwai kaza kaza ba wane ne ya ce ai wane ne don haka wannan ma yana daga cikin kausasawa don haka Allah madaukakin sarki yace ka kausasa musu wa gulu alaihim ka kausasa musu kuma ma'awahun jahannama tabbas makomansu ita ce wutan jahannama kaga wani ma nau'i ne na kausasawa kaga kana yawo a duniya wani mutum an ce shi dan aljanna ne ya wuta aljanna ta kai kuma ce dan jahannama ne kaga akwai nau'in na kausasawa a cikin wannan suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ko su makomansu wutan jahannama ne kaga babu maganar sassauci a cikin lamarin ba komai yasa ake musu wannan kausasawa ba saboda su bar wannan dabi'a ta munafirci su dawo su rungumi imanin da zai kai su aljanna domin wannan munafircin ya fitar da su a cikin musulunci kuma da kai su wato kenan zuwa ga wuta ne wa misal musir tirda makoma an dabi an je Kano an yi abubuwa ana dawowa kowa zai kama hanyar gidansa ya tafi kada kama hanyar wuta kaga makomar tayi muni ko an zo duniya an yi activities an gama an komai da komai an gama an je ranar lahira an yi hisabi wannan ma an bashi kidin gidansa da motocinsa ya tafi aljanna wannan ma ga kidin gidansa da motocinsa ya tafi aljanna wannan ma haka kai kuma baka kidin wuta a ce nan zaka tafi to kaga wannan matafiyar tayi muni saboda haka nifaq bai yi ba a rayuwa tirda makoma a ce wai makomar mutum ita ce wata kenan wutan jahannama to mu jama'a
yahlihuna billahi ma qalu ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغنيهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير
الله مالكم جدا لك يهلفون بالله sai gashi sun zo suna rantsuwa da Allah su munafikai kenan ma kalu cewa su fa basu faɗi wannan magana ba wannan aya malaman tafsiri suka ce ta sauka akan wasu daga cikin munafikai cikin su akwai Jallas bin Suwayd ibn Samit akwai Wadi'a da muka yi maganar sa a baya Wadi'a ibn Samit sun zauna suna tattaunawa ɗaya daga cikin su yake cewa ɗayan kuma ya dada abin da ɗayan ya faɗa wallahi in dai har Muhammadu ya fi mutanen mu shugabannin mu daraja to amma kuma garaja kuna ma da mu ko musulmi yana ji da haka musulmin nan sai ce ai na rantsa da Allah garaja kuna da ku wai abinda suke nufi shine cewa tabbas Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bai kai darajar shugabannin su munafikai ba saboda sun ce inda a ce ya fi shi su suna da yaki ne inda ya fi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi shugabannin su munafikai daraja a gurin Allah to wallahi su kuma garaja kuna ma da su kaga suna faɗan wannan an yaqinin ne abin da yake cikin zuciyarsu cewa tabbas bai kai ba tunda tabbas su ba jakuna bane kuma su mutane ne suna ga sun fi jakuna amma wannan sahabi sai ya ce musu wallahi kun fi jakuna rashin mutunci ma gara jakuna ma duk Karja kula da wannan magana ita ce dauka ya je fada Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a wata riwaya suka ce Huzaif ibn al-Yamani ne wakila gairu sai ya je fada Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suka zo suka yi musu suka rantse a gaban membarin Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi kariya ya fada a wata riwaya kace wani saurayi ne saurayi da yazo shi yace ga abinda suka fada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su saboda ka jallasi ya rantse da Allah shi ma dai ya rantse da Allah suka ce wallahi shi wannan saurayi da ake kira sa Amir din nan kariya yake sun rantse da Allah shi kuma yace na rantse da girman Allah sun fada gaskiya suke fada ai gaskiya ne sun fada sai saurayi Amir din sai addu'a yace Allah ina roƙonka ka saukar wa annabinka sallallahu alaihi wasallam abinda zai tabbatar da gaskiyar mai gaskiya da kuma ƙaryar mai ƙarya ba a gushe ba sai ga wannan ayan ta sauka ya alifuna ma kalu suka ji sun zo suna rantsuwa akan cewa wai ba su faɗi komai ba wai ba su suka faɗa ba ko yawwa ya alifuna ma kalu ya alifuna billahi ma kalu sai su rantsa da Allah madaukakin sarki cewa wallahi tallahi ba su suka yi wannan maganan ba ba su suka yi wannan maganan ba amma kuma su suka yi kuma ta sauka akan wasu abubuwa da yawa wanda akan dare munafukan su zo su yi rantsuwa ba wannan incident kawai ba akwai incidences da yawa da suke ake dara su su zo su yi magana sannan daga baya su zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama wato kenan su abin su kare ta kansu ya Allah ki tawalla karkalu kalimatul kufri tabbas magana da suka fada kanta kalma ce ta kafirci sun fadi magana ta kafirci magana da suka fada ta isa ta fitar da su a musulunci ko da dama can suna cikin musulunci ko da suna cikin musulunci to wannan magana da suka fada wato magana ce ta kafirci magana da suka fada wannan magana din ta isa a ce kafirci ne a ce su nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne mai daraja ba kaga sun tauye darajar sa ne har a ce Abdullahi bin Ubay bin Salul ko darajar sa da kimar sa a matsayin sa ne shugaban munafikai gare shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan magana kaskanta da muzantawa ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ko wannan magana kalmagara ce wanda take ta kafirci malaman tafsiri suka ce ba wannan ba hatta maganar da Abdullahi bin Ubay bin Salul yayi lokacin da aka dawo a yaki da yake cewa an samu rikici tsakanin wato kenan wani musulmi da wani musulmi dan Makka da wani musulmi dan Madina sai yake cewa ya ku mutanen Madina ga abin da yake faruwa dan haka wallahi tallahi ba ku maganin wannan ba za mu shiga hani kaza 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 sai ya ce ba bambanci tsakaninmu da Muhammadu illa kama yuqalu face kamar yadda ake cewa sammin kalbaka ya akuluka fidya dog ani to libaiti ka ciyar da karanka ka bashi abinci ya ci kuma ya zo ya cije ka yanzu abinda su gama ne kenan kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su talakawa ne sun taso daga Makka sun dawo Madina mun zo mun ciyar da su yanzu sun yi karfi yanzu za su mana abin nan sammin kalbaka yi akuluka wannan kalma ce dama ta masal ne almasal alarabi karin magana ne idan na larabawa wanda ake faɗa su tunda sai ya dauko shi sai ya zo sai ya maka shi akan wannan a dalilin wannan ne ma yake cewa wallahi la irjana ila almadinati la yukhrijana al'ad min al'adal to wannan magana da ya faɗa sammin kalbaka yi akuluka wai haka ne da dangantaka tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wanda suka tafi daga Madina to wannan ita ma kalimatul kufr ne kuma an takura shi ma yace wallahi bai fada ba ya kuma rantsa da Allah cewa bai fada ba don akan wannan aka ce har dan sa Abdullahi da ya ji labari Abdullahi bin Ubay ya ce la irjana ila Madina la yukhrijana al'ad min al'adal da aka dawo Madinan sai ya tsaya ya tare bakin kafar shiga kofar gari yana jiran babansa ya zo zai sare shi yace yau sai babansa ya fahimci cewa waye a azu waye a zallu haka za ka ce ai an ga danka yana bakin gate kofar gari ya zare takobi kuma kai dai yake jira wallahi sai ya kashe ka yarsa inda zai shiga Madina sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya intervene tukun haka ba shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi kai ai baban ka ne a ai kaza kaza yau sai ya san waye azu waye azallu tukun sannan ya shigo asalda asalde yanzu waye azu waye kuma azallu to kaga wannan maganan da yayi tana daga cikin wato kenan walaqad qalu kalimatal kufri hakika kalmar da suka fada wato kenan ta kafirci ne dan haka kafaru ba da islami sun kafirta bayan musulunci su kenan wannan magana da suka yi ta fitar da su a cikin musulunci wancan magana da yake samin kalbaka ya kulka ta fitar da shi wato kenan a cikin musulunci wayance ma da suka ce wai in har Muhammadu ya fi wato kenan daraja akan Abdullah ibn Ubay wallahi su kuma kaman jafuna suke to wannan magana ita ma Allah madaukakin sarki ce kalma ce ta kafirci dan haka kafaru ba da imani sun zama sun kafirta wato kenan bayan imanin su kenan ashe idan mutum ya yi imani idan bai kiyaye imanin sa ba wato zai iya kafirta ana iya imani yana shiga cikin zuciyar mutum imani kuma yana iya shiga yana iya fita wato kenan akan wannan haka ne wannan yawa wadalla til aya aidan ala anna al kufra ya kullu bi kulli ma yanaqidu sidqa duk abinda zai zama ya warware gaskiya zai iya zama kafirci duk abinda ga kalmar gaskiya sai warware ta nuna ƙarya ce wannan abin mutum zai iya zama kafirci kafiri dashi mun gane wannan kafirci wato hanyar shiga kafirci tana da yawa hanyar shiga musulunci ne kadai malamai suka ce sai da la ilaha illallah da zaran ka ce la ilaha illallah to shikenan ka shiga cikin musulunci wannan ita ce kalma ko illa ya ka malaman fiqhu suka ce wato kenan idan mutum wato kira ala tuhuma sa da rashin imani kamar misali munafikarci ko wani abu makamancin wannan kaga munafikai kafirai ne Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan a ayoyi da yawa to amma sai aka ga yanzu yana kula da sallah fiye da yadda ya kamata aya kamar yadda ya kamata yana kula da abubuwa da addini za a iya dawo ba a ce wannan mutumin imani yanzu ya shiga cikin zuciyarsa mun gane wannan illa iyaka saboda wannan kokarin da aka ga yake ne amma duk da haka ka san shi kafirci musamman na munafiki kalmar munafirci ana dora ta nan ita ce ko malamin fiqh suke kan dora ta akan zanadika in an ce wani zindiki allazi yazharu alislama wa yakfi alkufra wanda yake bayyana musulunci ya boye kafirci yana kafiri a cikin zuciyarsa amma a bayyane shi musulmi ne wanda shine ake kiransa zindiki to zindiki malamai sun ya wahal da mutane sosai akan musuluncinsa ya za a yi a tuba ya tuba idan kafiri ya zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya tuba mun shi ya shiga musulunci amma munafiki fa ko kuma zindiki shi ya za a yi dama can kafircinsa a cikin zuciyarsa ne ya bayyana musuluncin to yanzu ya ce mana ya tuba ya za mu gane don haka malamin fiqh musamman da malikiya suka ce gaskiya shi ba karban tubar sa kawai saboda ba za ka tantance ba bala da tantance ba ko ya dama ya ce ya musulunta kuma yana abin nan Allahumma sai dai idan shi ya zo ya bayyana kafin a ci nasara a kansa ran da aka gano shi dindiki ne sai ya ce na tuba to wannan tubar ta saboda gaskiya tana da wahala za iya karban sa haka dama yana koyi kafirci yana bayyana musulunci sai abinda aka ritsa shi aka tabbatar da kafircin sa ya bayyana fili sai ya ce wallahi na tuba yanzu ya zabi mu gane ya tuba yana iya dama yana aikin dama yana aikin dama yana aikin don haka yana da wahalan gaske jallas da ya shiga cikin wannan kisa ya zo ya tuba a gaban mimbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi a haka ya karbe shi a haka to amma kuma fa da matsaloli masu yawa wanda wato kenan malamai suke ganin cewa ba za a karbe shi a hakan din ba duk da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi na jallas la'alla shi yana da yakinin cewa jallas ya tuba amma bayan jallas bayan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam mu ba mu da sauran wannan yakini din da haka shi sai dai ai intizari kawai a ga yana gyara aikin sa aga an samu tsawon lokaci yana kamsu salawati tare da mutane yana kaza ba a samu abin da mutu sai a hakura a kyale shi haka amma mujarradin kawai ya tuba malume da yawa suna cewa karban tuban sai yana da wahala abin nan saboda Allah barkake yake ke cewa wa kafaru ba'da islamihim ai sun riga sun kafirta wato kenan bayan musuluncin su kuma wa hamumi malume na sun himmatu akan za su aikata aikin da suka kasa cin nasara akan sa a lokacin da Amir yace musu wallahi garaja kuna da ku kuma zan je na fada annabi sallallahu alaihi wasallam su su jallasu sun yi niyyar za su kashe shi Allah ne kawai bai ba su iko ba amma sun gama tsara saboda in yaje ya fada ya tona su saboda sun yi target din sa sosai sun zasa shi a cikin target ta yadda kawai so suke su kashe shi amma Allah madaukakin sarki bai ba su izinin kashe shin ba don haka Allah ce wahamu bima lam yanalu sun himmatu za su aikata abin da suka kasa cimmawa da sun kashe wannan bawan Allah sannan wahamu bima lam yanalu din nan an ce shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam a daren da aka ji yakin tabuka ai mun fada wasu daga cikin munafikai sun ji yakin tabuka to a yakin tabuka ma sun himmatu akan kashe annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah madaukakin sarki bai ba su iko ba da haka Allah ce wahamu bima lam yanalu kuma a cikin garin Madina ma akwai tirin da suka so su tsatsara wanda inda wannan kutta ta su ta ci nasara to da sun halaka annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah madaukakin sarki bai ba su nasara ba don haka hamu bima lam yanalu sun himmatu kuma akwai mitin da suke yi abubuwa da yawa su tawargacewa su warware abinda musulmi suke kokari a kansa sahana ba su rauni imani shiga cikin musulunci sahana su imani cikakke duka da wata manufa wadda Allah madaukakin sarki bai ba su nasara ba don haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa mubi malamin na sun himmatu akan za su aikata abinda kuma Allah madaukakin sarki bai ba su dama wato kenan sun ci nasara akan wannan ba to mamana wa mubi malamin na Allah madaukakin sarki yake cewa ma na kamu ba su dauki wato kenan fansa akan annabi sallallahu alaihi wasallama ba in an ce al-intikam shine revenge ramuwar gayya sun yi niyyar za su yi ramuwar gayya a annabi sallallahu alaihi wasallama amma akan wani laifi ai ba su yi masa ba face laifin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu ko kuma laifin da Allah ya musu shine agnahu wallahu wa rasuluhu min fadlihi Allah madaukakin sarki ya wadatar da su ya sa su sun samu wadata da shi da manzansa sallallahu alaihi wasallam a dalilin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina na farko suka ce akwai lokaci da aka kashe wani mutum wanda yake nasu ne suka zo suka takura annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka biya su diya a cikin baitul malin musulunci na wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya so su duk da ba baitul mali ya so su kudi ya kai wato kenan dinari 100,000 ko sama da haka aka ba su a lokacin kuma hannu rabbana suke dan haka kaga kenan yanzu Allah madaukakin sarki ya ba su arziki ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma abinda za su saka wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da su ne suke cewa samin kalbaka ya kulka ko yanzu za su rama wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ta hanyar kashe shi ko kashe mutanansa ko kuma dakile addininsa dan haka kaga intikamin da suke yi akan ni'imar da aka musu ne wasu malaman tafsiri suka ce wa ma nakamu illa ana ganahum Allahu wa rasuluhu ko min fadlihi shine kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi a Madina suna zanne kaga dama arziki an sani a hadin Yahudawa yake a Madina domin su ne yan kasuwa yan Madina suna nan dai amma ba shaharar kudi musamman Abdullahi ibn Ubayy a matsayin sa na shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo shi sai ya zama na kan cewa duk lokacin da aka je yaki aka samu ganima ana bashi duk lokacin da aka je yaki aka samu ganima ana bashi kuma mutanen nasa ma yan aje an samu ana basu a dalilin wannan sun samu arzikin da da ba su da shi yanzu Allah madaukakin sarki ya wadata su ta hanyar wato kenan da awar manzansa sallallahu alaihi wasallam to yanzu bari su saka wa Allah su saka maiki sallallahu alaihi wasallam su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma su kashe wasu daga cikin mabiyansa wanda suke ga kamar za su tona musu asiri ko kuma su dakile hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa to kaga fa sakamakon intikamin nasu kenan za su dauki fansa amma akan me kuma still su aka yi wa ni'ima yadda za su saka ta Allah madaukakin sarki da wannan wato kenan ni'iman da ya musu dan haka sai Allah madaukakin sarki yake cewa ban ya tubu ya hukai Allah wallahi da za su tuba to fa tubar shi yafi musu alkai duk da wannan condition da suke ciki Allah madaukakin sarki yana son su a matsayin sa na bayin sa kuma yana son su tafi aljanna bai yi wuta dan su shiga ba yayi wuta dan masu taurin kai ne baya son su zama su taurin kai dan haka sai still aka tallata musu ban ya tubu inda za su kuskura su tuba wallahi yaku khairul lahum khairan lahum wannan shi yafi zai zama shi yafi zama alkhairi a gare su su hakura da kafirci su hakura da munafici su zo su komo zuwa ga Allah madaukakin shi ne muka ce jallas ya zo ya tuba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban minbari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi akan wannan to muje
wa minhum man ahada Allah la ilatina min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin
Allah madaukakin sarki yace wa minhum har yanzu daga cikin su suwa munafikai ko dama wannan sura muka ce wasu malamai suna kiranta suna al-fadhiha maimakon su ana kiranta suratul tauba su ko sai kiranta suratul fadaha ko kuma as-sura al-fadhiha sura da take kunyatar da munafikai saboda tona musu asirin su Allah madaukakin sarki yace daga cikin su akwai man ahada Allah wanda yayi wa Allah madaukakin sarki alkawari tsakanin sa da Allah madaukakin sarki to idan suka juya baya Allah madaukakin sarki zai musu azaba wanda take mai radadi amma lahum fil ardi min wali ba su da wani mujibincin lamari a ban kasar nan gaba dayanta wanda zai zo ya jibinci lamarin su wala nasirin babu kuma wanda zai tallafa musu a cikin wato kenan rayuwa gaba daya shikenan wa minhum man ahada Allah daga cikin sako wanda yayi wa Allah madaukakin sarki wato kenan alkawari tsakanin sa da abin nan malakata da yake cewa wannan wani mutum ne a cikin mutanen Madina Allah madaukakin sarki ya bashi arziki amma kuma wato kenan bai cika alkawari ba lokacin da Allah ya bashi arziki yayi alkawari zai yi aikin alkhairi sannan kuma sai lokacin da bashi da arziki aka bashi arziki a bisa sharadin zai aiki alkhairi ya samu arzikin sai ya kasa wasu malamai suka ce sa'alaba bin Hatib al-Ansari shine wannan aya ta sauka akan sa sa'alaba bin Hatib al-Ansari yana cikin talauci ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam ya roka masa arziki annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa a'a dan daidai din wanda ni'imar da Allah ya baka yar daidai wanda zaka iya bada shukuranta kusan shukura shine kai aiki alkhairi da dukiyar ko dukiyar da tazo ko kuma komai Allah ya baka ni'ima ka aiwatar da shi akan hanya addini ba shine shukura ba to a baka wanda zaka iya aiwatar da ita akan alkhairi yafi akan a baka da yawa wanda ba zaka iya aiwatar da ita ba yace shi dai wallahi a roka masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ka ya tafi ya dawo na biyu ya dawo na uku sai ce to shikenan zamu maka addu'a Allah baka dukiya sai ya masa addu'a kuma sai Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya ya fara kiwon tumakin sa sai suka zama suna hayayyafa kamar tsutsa sai ya fita bayan gari ya je samu gona ya gyara ya zuba su yana tafiya kiwo yana dawowa daga ƙarshe sai ya zama baya zuwa sallah sai azhar da la'asar amma ba zai iya zuwa safiya ba zai iya zuwa mangariba da isha ba duk yana shagalci a gurin dukiyarsa suka dinga hayayyafa kamar tsutsa daga ƙarshe ya bar gurin ya tafi can jeji ya kama abin nan sai ya zama tsakanin sa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ranjima kan da zuwa sallah da shi dukiya ta yawa sai ya zama juma'ar ma ta gagara ba zai iya zuwa ba don haka lokacin da zakata yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura sahabbai guda biyu sai ya ce su je su karbo zakka sai zai ce a to menene bambancin wannan da jizya an saba wa kafirai jizya mu muna musulmi an saba mana jizya gaskiya wannan bai yi ba a ji a ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba gaskiya shi ba zai bayar ba ba zai bayar ba dan haka ke dan kaga Allah madaukakin sarki yayi wa Allah madaukakin sarki alkawari in an bashi dukiya wallahi zai bada haƙin Allah amma kuma yanzu gashi an bashi dukiya wato kenan ya kasa fitar da haƙin Allah wato kenan akan ta da haka shine Allah ke cewa minhum man ahada Allah daga cikin su akwai wanda yake wa Allah madaukakin sarki alkawari cewa idan Allah ya bashi dukiya zai aiwatar da ita akan haƙin hanyar alkhairi wannan yana daga cikin su akwai riwayar da al-Imam al-Qurtubi ya kawo cewa Hatib nan Hatib din guda biyu ne akwai Hatib bin Abi Balta'ata akwai kuma Hatib bin Salabata to Hatib bin Salabata al-Ansari shine wannan wanda muke magana da shi amma wancan Hatib bin Abi Balta'ata wanda Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yake tunanin shi ake nufi don haka ya bada kariya dan shi Hatib bin Abi Balta'ata ya je yakin Badar kuma shine wanda Sayyidina Ali yace zai sare wuyarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka kyale shi ai ya ji yakin Badar kuma Allah ya ce mutanen Badar duk abin da ku ga dama ku yi Allah ya yafe muku kun tuno kissar san da muka karanta wanda ya rubuta wasiƙa ya ba wata mace ta kai mutanen Makka din nan yawwa to Imam al-Qurtubi yana tsammanin shine don haka ya bada kariya cewa wannan riwaya ba haka take ba dan Hatib musulmi ne wannan kuma munafiki ne amma ta hakiki ya tabbata cewa ba Hatib bin Abi Balta'ata da Imam al-Qurtubi yake tunanin shi bane a Hatib bin Salabata al-Ansari shine wanda haka ta faru shi kuma ya tabbata wato kenan ya shiga cikin wannan kisan saboda haka Allah barkokin sarki sai ya sanya shi daga cikin waɗanda wannan sura wato kenan take kunyatar da sanki da minhum man ahada Allah a cikin sako wanda yake yayi wa Allah barkokin sarki alkawari amma kuma ya kasa cika alkawarin wannan alkawarin zai ya dauka kowane irin alkawari da mutum yayi tsakanin sa da Allah ko da baki ko da zuci ko haka ne a cikin zuciyarsa in yace yayi alkawarin kaza ya yi ko bai yi ba misali ya ce insha Allah inda salari ya zo shi 50,000 na sadaka ne sai kuma salari ya zo shi wannan 50,000 din ta zanna ta mai a cikin zuciyar sa ya fada in bai futa bata zama to amma yanzu misali sai mutum yace na sake matata a zuciyarsa in ya furta ta hutu in bai furta ba a zuciyarsa yace na sake matata wallahi na sauta a zuciyarsa shi kenan sai yana ki azumi yana cikin azumi rana a tsaka sai ce wallahi na daina azumin nan na fasa ya kare ko bai kare ba me yasa zai kare bari mu tambayi malam Bello shine ke cewa to me yasa ya kare malam Bello ko bai kare ba ko kuma yace kai ne musulunci na mana hakura da shi wallahi na daina to wancan menene shi kuma niyya a zuciyarsa yace tsakanin sa da Allah idan salari ya zo 50,000 wannan na sadaka ne zai kai a masallaci laka niyya sake na cikin zuciyarsa da salari ya zo sai ya kasa wannan ya lazince shi dole sai ya bada ita ko bai lazince shi ba ko kuma mutum yana arnar sai ta kai sai shiga musuluncin nan kai ni musulmi ne ma kawai a zuciyarsa kawai ya musulunta ko bai musulunta ba dan nan dalili ina so mai nazari a cikin wannan kadiya din don kadiya ce wanda yake malamai sun yi ta maganganu a kanta kamar ne suke ne mata wahal da mu din a bayan mata wahal idan mutum yace ya musulunta a zuciyarsa kaga wannan mutumin da yake sarar mutane ana yaki sai ya sare musulmi in kayo kansa sai ya shado la ilaha illallah ko an ganji magadan ka ka kauce sai sare ka sai sai kan wani yayi kansa ce ashhadu la ilaha illallah ashe musulmi ya gane shi wani musulmi ya gane shi saboda Usama ne ma ko da yaje kawai yana ashhadu la ilaha illallah sai ya sare shi ko kin manzo Allah sai sai ya ce katan da uwa da an kala ha yace la ilaha illallah ka sare shi to kaifa laka bi la ilaha illallah yawmal qiyama ya zakai da ita ranan tashir alqiyama yace rasulullah inna ma qala zalika aw qalaha ta'sunan minni defense mechanism ne kawai yasa yayi fadi hakan nan amma ba yace ya zakai da la ilaha illallah to laka yanzu wannan mutumin kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illallah san ta karshe ta gaskiya ce kuma ya musulunta da wannan ya musulunta da wannan haka kuma mutum yace ya warware imanin sa ya warware da wannan mun gane wannan akan wannan da yawa daga cikin malamai sun yarda da cewa mutum zai shiga musulunci ko ya fita cikin musulunci damin da yake cikin zuciyarsa amma inda suka tarkeki da yawa din shine tsakanin saki da kuma wato kenan alkawari wannan wasu suka ce lazimahu in yi alkawari tsakaninsa da Allah a cikin zuciya bai furta ba duk lokacin da abin da ya tabbata hukunci ya hau kansa dole sai ya dauka ba wasu suka sassauta kamar da malamin ya sassauta haka kuma a wajen saki me yasa waɗannan malamai suka sassauta saboda hadisin Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tajawaza li al ummati mame ma ahada sabbiha nafsaha abinda al'umma ta suka fada cikin zuciya matsawon bata fitar da lafazi ba Allah madaukakin sarki ya kawo da kai kan wannan to amma kaga wannan yana da wani haddi kamar yanda shiga musulunci da fita a cikin musulunci in dai mutum ya yi maganar zuci da shi to ya shiga musuluncin ko kuma ya fita a cikin musuluncin a wajen saki wasu suka sassauta Imam Malik da kansa magagarinsa sun zambi akan wannan akwai lokacin da yace in mutum yace ya sauka ta sa zuciyarsa wallahi ta sauka akwai kuma da yace bata sauka ba har sai ya fitar saboda mu muna aiki da zahiri ne ko amma tsakaninsa da Allah fa ta sauka ya ba mu kware innamal a'malu binniyati wayna malikul imrin ma na wa yawmal qiyamati eh kuma anniyatu mahalla halqalbu eh saboda haka akwai wato kidan rikici da yawa a cikin wannan lamarin amma dai alayi halin zuciyar ta zama wato kenan tana da wato kenan alkhairi kullunta kullu alkhairi idan ta kullu alkhairi ko da mu a duniya tsakaninmu ba mu gane ta ba tsakaninsu da ubangiji za a iya samu salahi wallahu ta'ala a'lam haka ma yin alwashi ne ba kance ko wani abu makamancin wannan alkawarin da wancan mutumin yayi yace la in atana min fadlihi yayi wa Allah alkawari wallahi in Allah ya bani wani abu na falalan salan na sadaka na ko wallahi zan yi sadaka kamar yadda a salabatul kushayni ko hati bin salabatul kushayni yayi alkawari wallahi in Allah madaukakin sarki ya bani aiki falalan sa ya ban dukiya la na sadaka na wallahi zan yi sadaka zan yi sadaka da duke ko sai ce me kuma wala na kullun min as-salihin kuma wallahi zan kasance daga cikin salihai wasu malamai suka ce wannan lamu guda biyu duka na rantsuwa ne wasu suka ce a lamul farko ita ce na rantsuwa lami ta biyu kuma lamul jawabi ce ba lamul kasami bane amma da lamul kasami ta farko da lamul jawabi ta biyu dukkan su sun zo a matsayin tauhidi ne in dai har Allah ya bani wallahi zan yi sadaka kuma wallahi zan zama daga cikin mutanen kirki wannan abin da ya dauka a cikin zuciyarsa kenan amma kuma sai dukiya da ta zo sai ta shagaltar da shi don haka wato kiran malamai suke cewa kullum mutum ko da alkawari zai yi musamman a bakance ya yi alkawarin abin da zai iya yiwuwa sai dai mutum ya shiga wani abin da yake mutane sun dauka kamar bakance yakan sa abu ya canzu ai wallahi Allah mun kaza zan yi kaza na alkawari zan yi Allah zai mu sai tsammanin alkawarin zai sa ba kance baya tabbatar da abu
baya kuma hana faruwarsa, baya kuma tabbatar da faruwarsa. To amma ala ayi halin mutum ya alƙawarin tsakaninsa da Allah, abinda idan har wani abin ya faru to zai iya aiwatar da shi, kada ya dora kansa abinda ba zai iya aiwatar da shi. Kaga nan salabatul minane Hatib bin Salaba, Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Ansari sai da yace masa, karfaka karbi dukiyar kai addu'a baka dukiyar da ba za ka iya bada hakinta ba, yace wallahi zai iya bayarwa. To sai da abin yazo shi sai zama wato kenan matsala ta faru. Falamma atahu
min fadlihi baqilu bihi wa tawallaw wa hum muridun.
Allah madaukakin sarki ta falamma atahu, lokacin da Allah ya zo musu da ita dukiyar da aka ba su ita, min fadlihi, cikin falalar Allah madaukakin sarki, yanzu kamar wannan da aka ce awakinsa ko tumakinsa suna hayyafa kamar tsutsa, ai kaga ba dabararsa bane, ba wayensa bane, ba wayensa bane. In ka duba yanzu manya-manya da suka fi kowa arziki a Najeriya nan, ko kuma kadara a jihar Bauchi, ko kuma kadara a cikin nan garinmu na Damban, wanda suka fi kowa kudi ba zuzurutun wayensu bane. Kawai Allah madaukakin sarki ne wani tsarinsa suka zama sun ci nasara ta wannan gefen, amma ba zuzurutun nun wayo ne akwai. Walau kanatil arzabu tati alal hijja, ko halakna idhan min jahlihin albahaim, inda a ce arziki yana zuwa ta hanyar wato kenan wayo ne ko dabara ne, ai da dabbobi sun mutu, dabbobin jeji in shekara goma aka yanka mata sai ta shekara goma kuma kullum sai ta ci abinci, ba ta da matsala, haka ne, ba ta da matsala, amma ba ta da wayon tara komi, in ta ci ma sai ta kashi akan sauran, ba ta tunanin gobe, ta yi fitsari a kai, ba ta tunanin gobe. Kuma Allah maɗaukakin sarki, don haka al-arzaku la ta'ti 'alal hijja, Allah maɗaukakin sarki ne yake bayar da shi wato kenan ta falalansa. Don haka lokacin da Allah ya ba su a cikin falalansa bakilu bihi, sai suka yi ruwa, sai suka hana. Sun kasa fahimtar cewa ma naqasa malun an sadaka, sadaka ba ta tauye dukiya, ba ta tauye dukiya. Sadaka Allah maɗaukakin sarki yurbillahu sadaka, ko yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaka, abinda shafi riba Allah yana dabe albarkarsa, amma sadaka Allah madaukakin sarki yana ninninkata. To amma da Allah madaukakin sarki ya ba su bakilu bihi, sai suka yi ruwa da shi, sai suka hana wato kenan hakkin da ya kamata a ce sun fitar na zakka a cikin dukiyar fa gaba dayanta, zaka kasa kashi 40 ne ka fitar da daya, in dukiyar kudi ne, in awaki ne sai ka samu 40 ka fitar da kwaya daya, ko in a shanu ne sai ka samu nawa, haka ma sun je guda 100 ma kwaya daya ake bayarwa, ka gani dan kadan ne ake fitarwa, kuma Allah zai mayar maka da wato kenan gurbinsa. Amma sai bakilu bi wata wallau, sai suka yi rowa, suka kuma juya baya, suka kai da kai an da'ati Allah gaba da da'ar Allah madaukakin sarki, wa muriduna, a dai lokacin suna kau da kai gabarin wato kenan addinin musulunci. To mu je malam,
fa qabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu laha wa bima akhlafu laha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun.
Allah madaukakin sarki yace fa aqabahum nifaqan, sai ya zama wato kenan sai Allah madaukakin sarki ya biyo musu bayan wannan da munafici, sai ya zama wato kenan, ko zaka iya cewa Allah madaukakin sarki sai ya sa munafici ya shiga cikin zuciyarsu kuma har duniya ta nade, ko kuma fa aqabahumul bukhlu nifaqan, ruwan da suka yi a dukiyar nan ita ta ja musu kuma nifaq sai ya shiga cikin zuciyarsu, ko kuma sabawa alkawarin da suka yi wa Allah madaukakin sarki, shi yasa sai a sakamakon wannan munafurci sai shiga cikin zuciyarsu, sai suka fara kyamatan musulunci, suna kyamatan Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna kallon Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin wato kenan wanda zai kwace musu dukiya, shi bai masa addu'a dukiyar ta zo, amma kuma yanzu ya bada hakkin Allah na gina Annabi sarret ne a gare shi, mun gane wannan. Da haka alkawarin da ya Allah bai cika ba, sai ya zama sakamakon haka munafurci sai shiga cikin zuciyarsa, ko kuma a rowa da ya yi din ita ce wato kenan ta bibiyo shi a cikin zuciyarsa, sai zama nifaq ya shiga cikin zuciyarsa. Wannan nifaq din kuma ya zauna ila yawmil qiyamati ko ila yawmil qawnahu, har yanzu ranan da za su hadu da Allah madaukakin sarki. Haka haka za su mutu har sai randa suka hadu da Allah madaukakin sarki akan wannan nifaq din. Wannan yana daga cikin dalilin da yasa Imam al-Qurtubi yace wancan mutumin ba Hatib bin Abi Balta'a bane. Domin Hatib bin Abi Balta'a bai mutu yana munafiki ba, ya mutu yana musulmi. Kuma malaman tafsiri sun tabbatar cewa eh ba shi din bane. Yawwa, saboda haka ila yawmin qawluhu, har zuwa ranan da za su wato kenan hadu da Allah madaukakin sarki. Wakila ila yalqawnahu dinna ana nufin yawma yalqawna Allah, ranan da za su hadu da Allah madaukakin sarki shine wato kenan ranan mutuwa kenan. Wa hadha dalilu ala annahu man mata munafikan, duk wanda dalili ne cewa duk wanda ya mutu a shi wannan mutumin da muke magana akan sannan Hatib bin Sa'labata al-Ansari ya mutu yana munafiki. So da ayan tace zai zauna a cikin munafikancin nan har sai ran da zai hadu da Allah. Kaga kenan mutuwarsa wato kina akan munafici ne. To jama'a, amma me yasa haka ta faru? Bima aklafullah, saboda sabawa Allah madaukakin sarki da suka yi mawa adugo abinda suka yi wa Allah madaukakin sarki alkawari. Sun yi wa Allah madaukakin sarki alkawari, sannan kuma sun saba alkawarin da suka yi wa Allah madaukakin sarki, basu cika ba, basu cika alkawarin ba. Bima aklafullah mawa adugo, abinda suka yi wa Allah madaukakin sarki alkawari basu cika shi ba. Dan haka shi yasa sai nifaki sai ya shiga cikin wato kenan zuciyarsu. Wai ma kanu yakzibuna, da kuma abinda suka sance suna karyatawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya bada zakka, shi kuma sai yace ai wannan jizya ne. Mal farqu baina hadhihi wa jizyati allati tudau ala al-kufari, me bambancin wannan zakkar da kace mu bayar da kuma wato kenan jizyar da ake sabawa kafirai? Saboda haka Allah madaukakin sarki sai wato kenan ya zama sun saba Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki sai ya sa munafinci ya zauna a cikin zuciyarsu wato kenan har ranar tashin alkiyama ko kuma har ranar mutuwarsu, saboda sun ƙaryata. To muje wala mi alamu lokaci har yayi. To alhamdulillah, zamu dakata nan abinda muka faɗa daidai na alkhairi. Allah madaukakin sarki ya amsa muna, ya bamu ladan, sai bamu ifa aikata abinda muka kuskure. Allah madaukakin sarki ka gane da mu kuskuren, ka bamu ikon gyarawa. Ya masha Allah.